Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Man sauraro barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri da yau Litinin 31 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanan labarai.
Wani jerin gwanan motocin soja ya taka bom a gefen hanya arewa maso yammacin kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya mai fama da rikice-rikice wanda ya kashe jami'an 'yan sanda biyu da wasu 'yan rasha uku. A jiya Lahadi, shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya Naftali Bennett ya nuna goyon baya mai matukar muhimmanci na kafa gwamnatin haɗin gwiwa Isra'ila don kawar da Prime Minister Benjamin Netanyahu daga kujerarsa. Mai gabatar da kara ta kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci gwamnatin rukun ƙwarya ta Sudan da ta mika waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi da kisan kare dangi a yankin Darfur.
Kanun labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan sanda a jihar Imo sun yi bayani game da kashe tsohon mai baiwa tsohon shugaba Goodluck Jonathan shawara akan harkokin siyasa Ahmed Ali Goodluck.
Yanzu zai ba mu iya ganewa ne mema muka shudan wannan kisan da aka yi masa. Mai girma kwamishina dai ya ba da umarnin bincike ya ce a bincika a gane me ya faru kuma waye wayannan mutanen.
Rahotanni daga jihar Niger kuma na cewa an sace ɗaliban wata makarantar Islamiyya a garin Tagina da ke jihar Niger da yawansu ya kai 200. Sai dai mahukunta cewa suke.
Abinda muka yi magama iyaye shi ne kowa ya je tabbata cewa yaron shi ko yaron shi ta je makaranta ta dawo ko ba ta dawo ba. Idan aka gama wannan kididdiga a lokacin za mu iya tabbatar da mutane yara nawa ne aka kwasa.
Bayan haka Sarfila Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani jerin gwanan motocin soja ya taka bom a gefen hanya arewa maso yammacin kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya mai fama da rikice-rikice wanda ya kashe jami'an 'yan sanda biyu da wasu 'yan rasha uku kamar yadda gwamnatin kasar ta bayyana jiya Lahadi. An samu karuwar tashin hankali a kasar mai mutum miliyan 4.7 don zaben shugaban kasar na watan Disamba bara. Ko da yake karuwar tashin hankali shine na baya-bayan nan a yakin basasa da ya mamaye kasar tun lokacin da aka hambar da shugaban kasar François Bozizi a 2013. An kashe 'yan rasha uku da 'yan sanda biyu na Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Kakakin gwamnatin kasar Angi Maxim Kazagi ya fadawa kamfanin yada labarai na Faransa AAP, yayin da majiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce har na ranar Alhamis ya kuma jikkata wasu jami'an tsaron ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Sun ce jerin gwanan motocin ya tarwace ne akan hanya tsakanin Berbereti da Buwar, wanda sama da kilomita 400 ne daga babban birnin ƙasar Bangi. A jiya Lahadi, shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya Naftali Bennett ya nuna goyon baya mai matuƙar muhimmanci na kafa gwamnatin haɗin gwiwa Isra'ila don kawar da Prime Minister Benjamin Netanyahu daga kujerarsa, wani abu da ake ganin zai kawo ƙarshensa a siyasance. Matakin na Bennett, wanda ya sanar a wani jawabi ta gidan talabijin, zai iya ba wa shugaban 'yan adawa Yair Lapid damar haɗa gamayyar jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da masu matsakaicin ra'ayi da kuma masu sassaucin ra'ayi, kuma zai zama karo na farko da Netanyahu ya sha kaye tun 1999. Lapid, shugaban jam'iyyar masu matsakaicin ra'ayi ta Yesh Atid, da ya zo na biyu bayan jam'iyyar Netanyahu ta masu ra'ayin mazan jiya ta Likud a zaben kasar na ranar 23 ga watan Maris da ba a kammala shi ba, yana fuskantar wa'adin ranar Laraba daga shugaban kasar Isra'ila da ya kafa sabuwar gwamnati. Samun damar cin nasarar Lapid ya ta'allaka ne da Bennett, tsohon babban hafsan tsaro kuma attajiri wanda kujerun jam'iyyar Yamina 6 a cikin mambobin majalisar 120 ya ishe shi ya kafa gwamnati. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyoyi masu shigar da kara na Iran sun tabbatar da cewa za a gurfanar da wani bafaran shaida ake tsare a Jamhuriyar Musulunci akan leken asiri da kuma farfaganda akan tsarin, kamar yadda lauyansa ya shaida a kamfanin dillancin labarai na AAP jiya Lahadi, kwanaki kaɗan bayan da ‘yar uwar wanda ake tsare da shi ta yi kira da shugaban ƙasar Faransa da ya saka baki, Benjamin Brer, da aka haife shi a shekarar 1985, an kama shi ne a Iran a watan Mayu na shekarar 2020. Ana zarginsa yayin da yake tuka jirgi mara matuki da ɗaukar hoto a wani yanki da aka haramta. Laifin leken asirin ƙasa hukuncin kisa ne a Iran, yayin da tuhumar yin farfaganda akan tsarin na iya fuskanta hukuncin ɗaurin watanni uku zuwa shekara ɗaya. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce akwai rashin fahimta a tuhumar leken asiri kan Breri. Ya kasance yana hutu ne a Jamhuriyar Musulunci, inji ma'aikatar, ta kuma ƙara da cewa bai san wani abu da zai kare zargin ba.
Kafin Baballe ya kawo sauran labaran duniya, a jihar Imo hukumomi sun yi bayani game da kashe tsohon mai baiwa tsohon shugaba Goodluck Jonathan shawara akan harkokin siyasa Ahmed Ali Goodluck, wanda wasu 'yan bindiga suka yi da safiyar jiya Lahadi. A cikin wannan rahoton akwai bayani daga kakakin rundunar 'yan sandan jihar Imo da tsokaci daga gwamnatin jihar da kuma ra'ayin wani mazaunin jihar akan wannan lamari. Ga Alfonsus Okoro Igwe dauke da ci gaban rahoton.
Hukumomi a jihar Imo sun fito da bayanai akan marigayi Alhaji Ahmed Ali Goodluck, tsohon mai baiwa tsohon shugaba Goodluck Jonathan shawara kan harkokin siyasa, wanda wasu 'yan bindigan da har yanzu ba a gano ko su waye ba suka kashe a safiyar jiya Lahadi a Owerri, babban birnin jihar Imo. SP Bala Elkana shi ne kakakin rundunar 'yan sandan jihar Imo, kuma ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa
yau da muka samu labarin cewa yana hanyar zai tafi airport. Amma da labarin cewa shiga wuri, mun dai samu labarin cewa ga shi can wasu 'yan bindiga cikin kusan motoci guda uku sun tara wani mota da ke hanyar airport kuma sun kashe wani cikin motar. Samun wannan labarin muka tura jama'anmu maza zuwa wajen. Daga baya da aka gano cewa shi mamace ne a kai ma wannan Allah kuma ya mashi cikawa. Yanzu dai ba mu iya ganewa ne me mamaka shudin wannan kisan da aka yi masa. Mai girma commissioner dai ya ba da umarnin bincike, ya ce a bincika a gane me ya faru kuma waye wayannan mutanen. Yanzu haka jama'anmu suna nan cikin wannan dajin suna bin wayannan mutanen, kuma insha Allah za mu kama su.
A daidai filin saukan jirgi da lamarin ya auku ko dai kamun ya shiga?
Ba kan filin ba, kan hanya ne zai je filin saukan jirgin. Bai kai ma filin ba ko? Yana kan hanya cikin wata 'yar ƙauye.
Ka shaida min yanzu cewar ba ku da labari cewa ya shigo gari, wace kira kake kan wannan?
To yana da kyau wani lokaci a sanar da mu, sannan ka san ɗan siyasa ne, ɗan siyasa kuma yana da abokan adawa da yawa. An shigo gari haka yana da kyau sanar da mu, mu san cewa ai muna da wakilan wanda muna da bako cikin gari. Bashin nan ga namu duk muna da jami'anmu da ke fatar kan titi ko ina na ganin cewa mun kawo zaman lafiya a jihar Imo.
A yayin da na kasa samun Mr. Oguyi Kenwachukwu, mai magana da yawun gwamnan jihar Imo Senator Hope Uzodinma ta wayar salula, na dai tuntuɓi Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman, babban mai taimaka a gwamnan jihar Imo kan harkokin arewa, kuma ga abin da ya ce.
Incidence in Nalila wa ina ilayin raju, wannan abu ba mu ji daɗin shi ba. Duwanda suka yi wannan abu sun yi ne ba don komai wajen kada zamu zauna lafiya a Najeriya, kuma saboda kar Imo ta zama tana zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sannan suna yi saboda wannan gwamnan ne, kuma Allah ba zai ba su nasara ba, kuma abin da suke so su samu ba za su samu ba insha Allah. Kuma na san gwamna yana nan yana iyakacin ƙoƙarin shi ya ga cewa duwanda suka yi wannan abun ba a bar su ba, kuma ku kun sani, ku kanku 'yan jarida kun sani ana nan ana yin haka.
To ko me wasu mazauna kamar su Lawalli Ibrahim Saki ke cewa game da kashe Ahmed Goodluck da aka yi?
Magana kashe Dr. Goodluck abinda za mu ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, abinda ke faruwa na bangaren tsaro a Najeriya sai da zai ko da haka muna mata shi da yake yi Allah ya kashe rama, ko kuma da wuce Allah shi ba mu ingwaci kare yawan ta wato kuma Allah shi ba mu sanu wata Allah shi ba mu da wani zama lafiya a kasar mu Najeriya da zama da yau baki da
yanzu. Dai wannan lamarin ya ƙara jefa jihar Imo wacce ke fama da matsalar tsaro cikin yanayin fargaba, yayin da hukumomi na cewa suna ƙara ƙoƙari wajen kawo zaman lafiya mai ɗorewa a jihar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
To a gaida Alfonso Sokoregwe da wannan rahoto. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baban le dauke da sauran labaran duniya.
Mai gabatar da kara ta kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci gwamnatin rukun ƙwarya ta Sudan da ta mika waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi da kisan ƙari dangi a yankin Darfur. Mai gabatar da karar ta ICC Fatou Bensouda ta isa yankin yammacin Darfur na Sudan jiya Lahadi don ganawa tare da hukumomi da al'ummomin da abin ya shafa a yankin. Daga cikin waɗanda kotun ta ƙasa da ƙasa take nema akwai tsohon shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir wanda yake a gidan yari tun lokacin da aka hambar da shi a watan Afrilun 2019. A bayan nan gwamnatin rukun ƙwarya ta Sudan ta ce waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi ciki har da al-Bashir za su fuskanci shari'a a kotun ICC, amma wurin da za a yi shari'a shine lamarin da ake tattaunawa tare da kotun da ke Hague. Prime Minister ƙasar Pakistan Imran Khan ya faɗa jiya Lahadi cewa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu da India ba za ta taɓa komawa daidai ba har sai makwabciyar ƙasar ta dawo da ƙware-ƙware 'yancin gashin kai na yankin Kashmir da ake takaddama a kai. Idan mun daidaita dangantaka tare da India a wannan matakin, ya zama wani cin amana ne ga mutanen Kashmir, kan ya bayyana haka yayin da yake amsa tambayoyi kai tsaye da ake kira Prime Minister na magana da ku ko Prime Minister on call with you da Turanci. Islamabad ta rage alaƙa da ke tsakaninta da New Delhi a watan Agusta na 2019 lokacin da gwamnatin Prime Minister India Narendra Modi ta soke matsayi na musamman na ɓangaren da India take mulka na yankin Himalayan da ke da rinjaye musulmi kuma ta bayyana shi a matsayin wani ɓangare na India. Kan ya amince cewa dawo da alaƙar kasuwanci tare da India zai yi matuƙar taimakawa tattalin arzikin Pakistan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma dalla. A jihar Niger kuma rahotanni na nuna cewa an sace ɗaliban wata makarantar Islamiyya sama da 200 a garin Tagina. A tattaunawa da wakilinmu Mustapha Zazuri Batsari ya yi da mahukuntan jihar sun ce yanzu ne suke kokarin tattara alƙaluma a kan adadin ɗaliban da aka kwashe. Ga dai rahoton da ya aiko mana.
Wasu mahara ɗauke da manyan bindigogi sun yi awon gaba da wasu ɗaliban wata makarantar Islamiyya sama da 200 daga garin Tagina ta jihar Niger, Nigeria. Bayanai dai sun nuna cewa maharan sun shiga garin na Tagina ne da ke yankin ƙaramar hukumar Rafi da tsakiyar ranar Lahadin nan, inda suka kashe mutum guda tare da yin awon gaba da waɗannan ɗalibai na wannan makaranta mai suna Salihu Tanko Islamic Nursery and Primary School. Alhaji Ismaila Modibo shine shugaban ƙaramar hukumar Tarafi. Ga abin da yake cewa akan waɗannan ɗalibai da 'yan bindigar suka kwashe.
To mutanen nan dai sun shigo da yawa, kusan mashin 25 sun shiga gidan mai, sun sha mai, sun shiga kuma Islamiyya inda yara ke karatu, sun ɗebi yara sun wuce da su. A inda suke shan mai ne suka halbe wani ɗan kabu-kabu mutum ɗaya, suka kuma kwace mashin ɗin
shi. Na'am, shi mutum ɗayan sun kashe shi kenan.
Sun kashe shi halayya.
To kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani cikakken bayani daga rundunar 'yan sandan jihar Niger, kuma ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun ya ci tura. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger kuma shugaban wani kwamiti na kula da harkokin tsaro da gwamnatin jihar Niger ta kafa, Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani.
Muna sane, muna biya a yankin abin
da. Yanzu menene ya ƙarin haske za ku yi mana? Kun san adadin ɗaliban da aka ce an ɗiba ɗin koko?
Ba mu sani ba, shi ya sa yanzu ba za mu ce komai ba, iyaka kawai mutanen nan sun zo sun ɗauki yara 'yan Islamiyya kuma ba tabbatar da adadin yaran suka dauka ba. Abinda muka yi magana iyaye shine kowa ya je tabbata cewa yaron shi ko yarin shi ta je makaranta ta dawo ko ba ta dawo ba. Idan aka gama wannan kididdiga a lokacin zamu iya tabbatar da mutane yara nawa ne aka kwasa.
Dama dai a ƙaramar hukumar Rafin ne aka kwashe ɗaliban kwalejin kimiyya na garin Kagara a kwanakin baya, wanda ya kasance ƙasa da kilomita 10 a tsakanin Taginan da kuma garin na Kagara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da shirin ciki da gaskiya da kan tabbatar lamarin da suka shafi tabbatar da gaskiya yaki da cin hanci, wato haƙin marayu da sauran lamarin ƴancin dan adam. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel.
Mutum mai tsoron Allah zai ƙarya, kamar yadda ya ce cewa bai lafiya kuma a nuno shi gashi ya ciki sanduna. Ya fito ya ce wannan abinda aka nuna nashi ƙarya ne. A cikin wannan bidiyon ya tabbata cewa gashi ya fito bai da lafiya. Gashi an riko kafadarsa, ya shigo daki, ya rataye towel a kafadarsa, ya rike sanduna, ya taho sai ya fahimci cewa okay, an rufe kofa ba mai ganin sa. Ya watsar da sanduna ya tafi yana shafa mai, ya kama kafa ya daga, ya duka, ya yi ruku'u, ya ce har ya bada sallah. To Allah, wannan akwai alamar tsoron Allah tare da shi.
Wani bangare kenan daga martanin kwamishinan shari'a na jihar Katsina, Ahmed Elmarzouk, kan takaddamar da ke faruwa tsakanin mai kurmata bayanai Mahadi Shehu da gwamnatin jihar Katsina. A baya, Mahadi Shehu ya shigo wannan fili na ciki da gaskiya, inda ya kirarin cewa gwamnatin jihar Katsina ta salwantar da wasu makudan kuɗaɗe da sunan tsaro, har ma da bayyana hanyoyin da aka fitar da kuɗaɗen da suka haɗa da lambobin asusun bankuna da aka zuba kuɗaɗen da kwanan wata da kuma adadin kuɗaɗen da aka fitar. Kan wannan ikirari da Mahadi Shehu ya daɗe yana yi, ya sa gwamnatin jihar Katsina ta maka shi a kotu. Daga bisani wani faifan bidiyo da aka yaɗa ta yanar gizo, wanda aka ɗauka a sarce, ya nuna Mahadi na tafiya da taimakon sanduna, amma da ya shiga ɗaki da ‘yan rakiya sai ya ajiye sanda har ma ya jagoranci sallar jami'i. Duk da yake a makon da ya gabata mun kawo muku martanin gwamnatin jihar Katsina ta bakin kwamishinan shari'a Ahmed Elmarzouk. To kome Mahadi Shehu zai ce game da wannan hoton bidiyo?
Kotu dama ai an kai kotu kuma muna nan za a je kotu. Ni ba na tsoron zuwa kotu kuma ba na shayin zuwa kotu. Wanda bai da hujja shi ne ke yin tsoron zuwa kotu. Idan kwamishinan shari'a Elmarzouk Buzu ya faɗa cewa sun kai ni kotu a halin wasu halin, Allah ya kai mu rana, ai rana ke ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya.
Alhaji Mahadi Shehu, me yasa ki kira shi Buzu? Shi Buzu ne?
Haka muke kiran shi Buzu tun muna yara. Ni ma ina jin daga daura aka samu labarin nan kila ƙetaro bodaye, amma dai haka ya taso tun yana yaro ana ce mishi Buzu.
Mahadi Shehu, akwai abinda gwamnatin ta faɗa da kuma wani bidiyo da aka yayata, da gwamnatin ma ta yi magana a kai cewa kowannan shaida ce da take nuna cewa baka da gaskiya, inda aka nuno ka kana riƙe da sanda, daga baya kuma aka ga ka ajiye sanda har ka jagoranci sallah. Me za ka ce kan wannan?
To ya ga taya ka san dai a wannan zamani na yanar gizo-gizo da zamani na kwamfuta, babu abin da bai iya yiwuwa. Wannan hoton nawa da aka gani ina sallah, hotona ne, amma a ina? Kar ka manta an man tsarewa guda biyu, an tsare ni a Abuja cikin Nuwamba kwana 12, an tsare ni a Abuja, an tsare ni a Katsina, an tsare ni a Kano kwana 35. Saboda batan basira da rashin tunani, sai aka je aka ɗauko hoton da ina Kano, ina Abuja a rufe, aka ɗauko aka ce ina Kano ne. Daɗin abin dai, an ganni ne ina sallah ba da kwalbar giya aka ganni ba. An ganni ne ina sallah ba gidan mata aka ganni ba. An ganni ne ina sallah ba sharholi aka ganni ina yi ba. Alhamdulillah.
Mahadi Shehu, kana nufin wannan faifan bidiyo haɗa shi aka yi ba gaskiya ba ne?
Ana ce maka wannan hoto da aka nuna hoto na ne, amma a ina? so suke su nuna cewa wai hoto na ne a Kano kafin in je kotu. Sun manta da cewa sun ɗauki hotuna na daban-daban a Abuja. Sun manta suka ɗauko shi suka maida shi a matsayin hoto Kano ya ko hoton Abuja. Mafita shi ne ƙoƙari suke su ja labule a idan mutane. Saboda sun riga sun kunyata sun kaskanta.
Duk lokacin da wannan faifan bidiyon ya fito na ga ya ɗashi a yanar gizo inda wasu suke cewa kun ga mutumin naku nan. Sai ba mai gaskiya ba ne. Wasu ma tun daga nan watakila suka dawo daga rake-rake cewa kamar kai da kace a kai ka kotu kuma ka je kotu ka zama kamar kana yin wasu abubuwa na jin tsoro da kiran sunan Allah ba kuma masallaci kake ba wai an kama ka an saka wani abu bane na dole. Me za ka faɗa wa mutane waɗanda suka nemi dawowa daga rakiyar ka wannan lokacin?
Sai a bani suna da adadi. Ni wannan bidiyon ma da suka yada sun ce mukin dan ya ƙara mana kwarjini, ya ƙara mana farin jini, ya faɗa da abin nan. Maimakon cikin garin kaɗin Najeriya ya koma al'abarin duniya mutane sun san me aka ci a jihar kaɗin Najeriya irin ta annabin da gwamnati take. Sannan na biyu to in ban kira Allah ba so ake in kira Lata da Uzza da Manata da Hubal. Idan ban kira Allah ba so ake in kira ƴan Bori da ƴan Tsibbu ko kuma so ake in kira Kawalai. In aka kira sunayen Kawalai da ƴan Ludu su zo taimake ni. Ai wanda ake zalunta ake kokarin kashewa cewa aka yi talla haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hasbunallahu wa ni'mal wakeel astaghfirullahi wa atubu ilayhi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Haka Allah yace ai ni musulmi ne cikin kowane hali.
Madi Shehu, kana zargin ana barazana ga rayuwarka ne yasa ka dauki wannan matakin a kotu?
Ba maganin bataki bane ba, barazana a rayuwa ta bako ita kare karka manta ina hannun sanda da a Abuja maciji ya sare ni. Aka ta kaina asibiti safiya sai aka dauko ni aka kawo ni gaban ƴan sanda aka fito da kata maciji aka ce mu Hadiga macijin da ya sare ka. Ya aka cinye mutum da ya sare ni. An kana da shi ne. Karka manta cewa inda aka ajiye ni kamar ana kiwon sauro da cockroach cankeso. Haka suke danjazo. Kana tsammanin wanda ba a neman rayuwarsa za a yi masa wannan? A Kano inda aka aje a katsina inda aka aje ne kaskantaccen wuri ne. Kungiyoyi wa'anda suka zo duk wanda ƴan uwana san ga inda nake zama in baccin Allah ya man tsawon kwana da ba haka ba. Kuma dama ai idan ka saurata hira akwai hira da wani Hamisu Haraye wanda shine karan farautar Mustapha Inuwa sakataren gwamnati da kanshi. Hirar na nan kowa ya ganta internet cewa Mustapha Inuwa ya ce sai ya ɗauki mataki na musamman a kaina. Dukkan matakan da aka ɗauka ya je gidan rediyo ya yi sharri, ya je gidan talabijin ya yi sharri, ya je jarida ya yi sharri, ya je kotu ya kai ƙara. To wani mataki ya rage in ban ɗauka rayuwata ba? Da kan suke kuran suna ma kansu asiri. To daga barazana akwai barazana a rayuwata amma na san wallahi ƙarya ne, ba su da wuta, ba su da aljanna, ba su da rayuwa, ba su da mutuwa, ba abinda za su yi mana wanda Allah bai riga ya rubuta ya kaddara ba.
Ko shi yasa na ga ka sa wani hoto kwanan nan na shi Mustapha Inuwa yana karrama shi gwamna Aminu Bello Masari?
In shi ne na tambaya kwanciyar magirbi ce ko yaudara ne ko iya siyasa ne? Idan ka diba mutum 28,000 suka kalla ka je ka diba ga sharhin da aka yi akan wannan hoton. Sharhi ne na sun san cewa ƙarshen su ya zo wallahi. Kuma bari in yi digression. In ka sake ka shiga siyasa in ba ka iya cika alkawari wallahi kada ka ɗauka. Kila da kaya zai iya tunawa akwai shugaban ƙasar Malawi wani Bakila Maluzu 1994 ya zaga saboda yana takure yana neman ya shugabancin Malawi. Ya ce ma ƴan Malawi ga alkawari na ɗaukar muku tsakanina da Allah. In kuka zaɓe ni kowannen ku sai na ba shi takalmin sawa. Allah ko yai aka ko zaɓe shi zama shugaban ƙasa. Tafiya ta tafiya aka ce mai tuwon kai ne mutane suna sai ƴan Malawi suka rika yawo ba takalma. Suna so su tunatar mata cewa ga alkawari. Da aka tambaye shi aka ce mishi baka ba ƴan Malawi takalma ba sun zaɓe ka. Sai ce abin da yasa bai ba ruwa bai san yawan su ba kuma bai san size din su ba bai san tsawon kafa ba bare fadin kafa zo duka ba zai iya bar takalma ba Aminu Bello Musayi da kanshi ya tara mu a nan garin Kaduna a hotel 17 El Marzouk na nan ina nan manyan mutane kana suna nan ya bude baki ya ce mana wallahi idan ya samu rabin kudin da she mai samu cikin shekara 8 zai mai da kafin karaman London ina da shi a video ina da shi a audio yana hannuna yanzu amma da yake Allah Allah ne she magaba daya abin da ya samu cikin shekara 8 billion 600 masara abin da ya samu cikin shekara 5 trillion 1 da billion 270 amma me maimakon kanta koma karaman London sai ta koma wata Isra'ila sai ta koma wata Libya sai ta koma wata Montenegro sai ta koma wata Rwanda sai ta koma wata Burundi ba komi katsina daga kisan mutane sai sata mutane sai talauci sai yinwa sai fatara sai kunci sai lalacewar makarantu da asibitoci
Hadi Shehu kenan kan takaddamar da ke faruwa tsakanin sa da gwamnatin jihar Katsina kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura inda muka ja burki yanzu amaririn Nasira da Mele Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
to madalla gaida Sarfil Hashim Gumel da haka ne kuma muka kai ga shirinmu na karshe labarai a takaice
wani jerin gwanan motocin soja ya taka bom a gefen hanya arewa maso yammacin kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya mai fama da rikice-rikice wanda ya kashe jami'an yan sanda biyu da wasu yan rasha uku kamar yadda gwamnatin kasar ta bayyana jiya lahadi an samu karuwar tashin hankali a kasar mai mutum miliyan 4.7 don zaben shugaban kasar na watan disambar bara ko da yake karuwar tashin hankali shine na baya-bayan nan a yakin basasa da mamaye kasar tun lokacin da aka hambar da shugaban kasar François Bozizi a 2013 a jiya lahadi shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya Naftali Bennett ya nuna goyon baya mai matukar muhimmanci na kafa gwamnatin haɗin gwiwa Isra'ila dan kawar da Prime Minister Benjamin Netanyahu daga kujerarsa wani abu da ake ganin zai kawo ƙarshen sa a siyasance matakin na Bennett wanda ya sanar a wani jawabi ta gidan talabijin zai iya ba shugaban yan adawa Yair Lapid damar hada gamayyar jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da masu matsakaicin ra'ayi da kuma masu sassaucin ra'ayi kuma zai zama karo na farko da Netanyahu ya sha kai tun 1999 lauyoyi masu shigar da kara na Iran sun tabbatar da cewa za a gurfanar da wani bafaranshe da ake tsare a jamhuriyar musulunci akan leken asiri da kuma farfaganda akan tsarin kamar yadda lauyansa ya shaida a kamfanin dillancin labarai na AAP jiya lahadi kwanaki kaɗan bayan da 'yar uwar wanda ake tsare da shi ta yi kira da shugaban ƙasar Faransa da ya saka baki mai gabatar da kara ta kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci gwamnatin rukun ƙwarya ta Sudan da ta mika waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi da kisan ƙari dangi a yankin Darfur mai gabatar da karar ta ICC Fatou Bensouda ta isa yankin yammacin Darfur na Sudan jiya lahadi don ganawa tare da hukumomi da al'ummomin da abin ya shafa a yankin
Masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalai da 'ya'yan marigayi Alhaji Gola a Yalwa Kumasi na rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Maryam matar Alhaji Gola wanda Allah ya yi wa rasuwa a ƙarshen makon da ya gabata. To Allah ya jikanta da rahama da sauran magabata mu ma ya sa mu gama da duniya lafiya. Da zama da idin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Jodone wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba ya ku makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.